أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك مكم ودسادوا وأن مسلا سميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي جبا كرات منا عمدة الفقه واللفاوة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يومنا 26 جا وطن ذو القيدة هجرة دجا مكة زوا مدينة المدايا تقريبا 40 دبيار wanda ya daidai da 3 ga watan 6 a kalandar Bature 2023. Sati da ya gabata muna cikin babu wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na temama. Muna sharhi akan mun yi sharadi na farko, yau insha Allah zan mu tashi akan sharadi na biyu. Malai yake cewa as-sani al-waqtu فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا نافلة في وقت النهي عنها ما لا يأبى تامن يجي تيمان دكوي وان شرط ده واندا لابد سيد سوت ما ما تجي تكا ما لا يزال من أهور نهور كو مني بياني أكن شي نبي ما لا يجي تيوا الوقت شيل لوكتي labud da ya kasance temamar da za ka yi ya kasance ka yi ta a kan lokaci shi ne ma da yake bayyana mana yake cewa falaya tayammamu li faridatin qabla waqtiha baya halatta mutum ya yi temama ga sallah ta farilla kamun lokacin ta wala li nafilatin fi waqtin nahyi anha ko kuma ya yi temama dan yin wata nafila kamun a cikin lokacin da aka yi hani a yi nafila ya ce lokaci yana so ya nuna maka lalle temama tana da lokacin da ya kamata a yi ta shi ne lokacin da idan lokacin sallah ya shiga a wannan halin ake a kake da damar ka yi temama lokacin sallah idan ya huta temama ka ta riga ta warware sai dai ka sake yin wata temama shi ne ya ƙara wasu abin da yake ci mana baya dacewa ka yi temama ga wata sallah ta farilla kamun lokacin ta misalin yanzu lokacin sallar isha'i bai shiga ba sai in ce bari in yi temama ina jiran sallar isha'i ta yi malai ya ce a'a wannan baya yiwuwa a mazhabin hanabila yake cewa kuma wala ya tayammamu li nafilatin fi waqtin nahyi anha kuma baya dacewa mutum ya yi temama ga dan yin wata nafila a lokacin da aka yi hani a yi nafila da kuma lokuta wanda aka haramta a yi nafila bayan sallar la'asar lokuta lokacin da rana take hudawa lokacin da rana za ta yi zawali lokacin da rana za ta faɗi yake cewa dukkan su waɗannan haramun ne mutum ya yi sai yake kawowa yake cewa ai dalilin da ya sanya muka faɗa haka saboda faɗar ubangiji maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa inda yake cewa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba ya ku wanda kuka tashi yin sallah a gani sai ya kawo ya ce lokacin da ka tashi za ka yi sallah ga abin da za ku yi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga da ya kawo ya ce lokacin togaciya lokacin da za ka tashi ka yi sallah to shine ya kawo ya ce ai ubangiji kuma ya yi da za falam tajidu ma'an idan ba ku samu barwa ba fa tayammamu sa'idan tayyiba kina wannan shi yake nuna mana lokacin da ka tashi yin sallah lokacin nan ne taimama take zamantawa wajibi a kanka amma dai ba za ka yi ta ba ka ce ka ajiye ta ba don yin sallah kamar yadda muke yi kana iya yin arwallar sallah azhar kai azhar inda ita kai la'asar da ita kai magruba da ita kai isha'i da ita bayan ba dama ba samu wani abu wanda yake warware arwalla ba wanda zai warware maka ita ba wannan shine abin da malam ya kawo kinan baya yiwa mutun yayi taimama sai da abinda yayi taimama dan shi idan lokacin shi idan ya shiga in farilla ce zaka yi ta a lokacin da kai taimama a lokacin da ka tashi yin farilla haka nafila idan ba lokacin yin nafilar bane ba ko lokuta wanda aka haramta yin sallah a lokacin nan mutun baya dacewa yayi taimama sai dai wannan magana ce wanda malumai da yawa daga cikin malumai sun saba musu suka ce a'a ai ita taimama ainihin ta dan ta dauke hadasin ne da yake tare da kai misalin kayi bayan gari ko kuma kayi bawali ko kuma iska ta huto maka arwallarka ta warware baka samu ba abin da zai iya ahala ka samu ruwan da zaka yi tsarki ko ka sake yin wata arwalla a lokacin da aka baka damar kai arwalla kai taimama suka ce ka gani ko mizan ta kasance hukuncin albadalu lahu hukmul mubaddal wannan kaida ce da muke da a cikin qawaidu fiqhiyya malamai suke cewa duk abin da za a kawo a ce maka idan baka samu baka zaba an baka dama kai kaza to yana daukan wancan hukuncin kuma suka kawo hujja suka ce ai ubangiji ne yake ai da ya kawo mas'alar taimama sai yake bayyana mana ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum ubangiji ba wai yana so ya dora mana yuni bane ba kumci a cikin wannan addinin ba ana so a kawo mana sauki ke sanya aka wajabta aka canza mana idan bamu samu barwa ba ko idan wani uzuri na rashin lafiya ko wani tsoro ko wani kaza muna iya amfani da ni da kasa mu buga hatta yau mu goga a wasu kuma mu goga hannayen mu shikenan matsayin taimama shine dan malumai suka kawo suka ce ai ubangiji ba wai nema yake a umtata mana ba ana so ne a kawo maka sauki ina wannan ita ayan nan idan muka leka zan mu gani tana mana bayani akan lalle hukuncin dauke wani hadisi wannan karaman hadisi idan ya samu mutum wannan taimama tana dauke wannan hadisin dan haka duk lokacin da mutum ya ga dama sawa'un lokacin da aka yi hani ne a ayi sallah mutum yayi niyya yayi taimama yana iya yin taimama shi yana iya yin taimama a lokacin da lokacin sallar farilla bai shiga ba yayi taimama dan yayi nafila kuma ya jinkirta har zuwa lokacin sallar nafila sallar farilla ya shiga ya zo ya sallar shi wannan duka wada ce ta malumai wanda suka ta yi kuma ita ce wada mafi rinjaye kuma da yawa daga cikin malumai sun yi bayani akan wannan ka'ida lalle ita taimama badal ne na arwalla kenan shi kuma muna da ka'ida wadda take annal badlahu hukmul mubaddal shi abinda aka canza yana daukan hukuncin abinda aka mai gurbace da shi kenan ita taimama tana daukan hukuncin sallah hukuncin arwalla kenan baya yiwa a ce maka adan kai arwalla lokacin sallah asuba kai sallah asuba da ita a ce maka lokacin da za kai sallah azhar tida sai ka sake wata arwalla a babu wannan si wanda ya tabbatar man da haka idan zuwa wannan hukuncin arwalla shine hukuncin taimama wanda za ta dauka wannan ita ce wada mafi rinjaye a kan fada wanda malami ya kawo akan lalle duk lokacin da mutum ya yi sallah ta farilla sai ya jaddada taimama da yayi saboda kana yin ana taimama da sallah guda daya ko kuma lokacin da mutum baya halarta mutum ya yi taimama a lokacin da aka haramta yin sallah ta nafila wannan duka wada ce ta hanabila amma dai dalilai sun nuna lalle sauran mazahib su suke da su ne wadansu ta yi rinjaye akan wadan hanabila kenan abinda muke kawo zuwa kan shi ne duk lokacin da mutum ya yi taimama yana iya rike taimama ba ma dama ba a samu wani abu wanda yake iya warware arwalla abinda yake warware arwalla shi yake warware taimama idan dai bata warware ba kana iya sallar azhar ɗinka kai sallar la'asar ɗinka kai sallar magharibin ka yanda dai aka baka dama idan kayi arwalla zaka iya yi wallahu ta'ala a'lam sai malam yake cewa as-salis an-niyya fa in tayammama li nafilatin lam yusalli biha fardan wa in tayammama li faridatin falahu fi'luha wa fi'lu ma sha'a min al-faradidi wan nawafil hatta yakhruja waqtuha malam yace sharadi na uku shi shine wajibi ne lokacin da zaka yi taimaman nan kai niyya dalili hadin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat hadisi ne wanda muttafaqun alaihi yake cewa fa in tayammama li nafilatin idan misalin ya zo sai ya taimama don yin nafila ya zo babu ruwa yana so ya shigo sallah yana so ya shigo masallaci ya raka'a guda biyu yake cewa to zai yi taimama dan nafila lam yusalli biha fardan ba zai shigo ba idan ya shigo masallaci yayi sallar shi nafila guda biyu yace a zama zai yi har sai lokacin da aka tayar da sallar isha'i zan sallaci sallar isha'i a mazhabin hanabila yake cewa wannan babu wannan hira wajibi ne tunda kayi niyya innamal a'malu binniyat kayi niyya kayi taimama ba dan komai ba dan kai sallah raka'a guda biyu nafila to bakin ka nafilan nan yake cewa lam yusalli biha fardan ba za ka jinkirta ba ka ce a har sai lokacin sallar isha'i ya shiga sannan ka sallaci sallar isha'i da wannan taimaman da kai wannan a mazhabin hanabila kenan kuma sun kawo hujja da wannan hadisi innamal a'malu binniyat saboda kai niyyar da ka dauka niyyar sai niyyar yin nafila ka dauka yake cewa wa inta yamma li faridati yake cewa idan koyi taimama dan sallata sallar farilla yake cewa falahu fi'luha wa fi'lu ma sha'a min al fara'id an bashi damar ya sallace ta kuma ya sallaci abin da ya ga dama min al fara'id na daga salloli na farilla wan nawafil kuma da salloli na nafila yake cewa hatta yakhruja waqtaha har zuwa lokacin sallar zaya huta kunga wata togaciya da ya kawo hatta ya khruja waqtaha idan yayi niyyar yin sallah ta farilla an bashi damar ya sallaci farilla ya sallaci wata ma farilla sannan kuma an bashi damar ya sallaci nafiloli shine abinda malai yake so ya bayyana mana wata farilla ce yace an baka damar ka sallaci farilla misalin sallar bai ba sallar magriba ba lokacin sallar isha'i ya shiga aga sallah nawa gare shi sallah biyu gare shi kaga dukkan su menene dukkan su farillai ne ko yake cewa to an baka damar ka sallaci sallar magriba da wannan taimama kuma an baka damar ka sallaci sallar isha'i da wannan taimama kuma an baka damar ka sallaci salloli da nafiloli da wannan taimama saboda ita farilla ita take goye da nafila nafila kuma batta goye da farilla ce sanya a can farko yace maka lami fa in tayammama li nafilatin lam yusalli biha fardan saboda farilla ita take dauke da nafila nafila batta dauke da farilla sai yace maka in dai kai niyyar yin sallah kai niyyar yin nafila to bai yiwuwa ka sallaci farilla da wannan taimama ba da kai da niyyar yin nafila amma dai idan ka niyyar yin farilla to an baka damar saboda nafila da farilla a dauke take ta nafila yake cewa an baka damar ka sallaci farilla an baka damar ka sallaci nafila an baka damar ka sallaci wata ma farilla wanda baka sallata ba wanda kake da ramuwa akan ta yake cewa hatta ya khruja waqtaha har zuwa lokacin wannan sallar ta farilla har zuwa lokacin da zai huta misali kamar yadda muka buga misali yayi nafila bai yi sallar magriba ba lokacin isha'i ya shiga sai yayi taimama to an bashi damar ya sallaci magriba an bashi damar ya sallaci isha'i kuma an bashi damar ya yi sallolin shi na dare da wannan taimama har zuwa lokacin da alfijir zai keto idan alfijir ya keto wannan taimama da yayi ta riga ya taho ta daga cikin hukuncin ta yanzu sai ya sake wata taimama wannan taimama an kare da ita amma dai a faɗa mafi rinjaye kamar yadda muka bayyana a can baya dalilan da malamai suka kawo yana da intin ya sallace ta ma dama babu wani abu wanda zai warware mai wannan arwandar tashi wannan taimamar tashi ina fata an fahimta wannan faɗa mafi rinjaye game da malamai su wa'innan sun kawo su mazhaban hanabila sun kawo dalili akan wani hadisi wanda Abdullahi ibn Abbas ya hutar da shi yake cewa من السنة الله يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة يتينا إيدك تسكين سنة نمان زى الله صلى الله عليه وسلم كدمتين يصلى تسلى تفر الله لتيمم سيري سلى قدان أيا يتي ثم يتيمم للصلاة الأخرى سننكم إذا ملوكة متسلى تفر الله يشغى يسلى يسالكي وتتيمم يسلى سلى تفر الله سيدي ونا حديث إمام الدار القطري يهتر رشي هكا إمام البيهق إشي ما يهتر رشي سيدي إسناد الحديث إسناد يوندي كي ميروني يقول ون وند أكيتي مي عمارة أتكي إسناد الحديث ko matrukul hadisi ne idan aka ji shi idan aka samu sunan shi a cikin isnadin hadisi to wannan hadisin an riga ya an yi wannan shi an yi baran shi baya cikin lissafi saboda makaryaci kenan kwada mafi rinjaye a cikin wannan masalolin guda uku ta waccan da muka karanta ta baya a cikin sharadi na uku, a cikin sharadi na biyu, sannan wannan masalolin guda biyu da ya kawo a cikin sharadi na uku, fa in tayammama li nafilatin lam yusalli biha farran, wa in tayammama li faridatin fa in fa'alaha falahu fi'luha wa fi'lu ma sha'a min al fara'id wan nawafil hatta yakhruja waqtuha. Fada mafi rinjaye lalle ba ma tare da mazhabin Hanabila, fada mafi rinjaye shi shine idan yayi tayammama yana iya sallata farilla, yana iya sallatan nafila, yana iya sallata wata ma farilla, an ba shi dama haka. Wallahu ta'ala a'ala. Saboda ita taimama tana dauke hadasi, kuma tana daukan hukuncin arwalla inda lalle aka samu taimama. Ina fata an fahimta. Sai ma da yake cewa arrabi na hudu, at-turabu fala yatayammamu illa biturabin lahu mubarak. Shar'i na hudu yake cewa shine wajibi ne a samu turbaya, yake cewa baya yuwa yayi taimama in ba da turbaya ba wanda take mai tsarki, wanda take da kura. Ga wannan a can baya mun kawo wannan mas'alar, kuma nan ma kuma za mu ƙara bayyanawa, mun sabawa mazhabin Hanabila, saboda jamhurin malamai mazhabin Malikiyya, Shafi'iyya, Hanafiyya, dukkan sun tai akan a'a, in dai aka ce maka as-sa'idu at-tayyib kullu ma sa'uda ala wajhi al-ard, duk abin da ya hawo a saman doren ƙasa shine ake kira da as-sa'ida. Kenan zamu zai dauki hukunci duk wani abu wanda sawa'un dutse ne, sawa'un jibs ne wannan ƙasa, ko kuma sawa'un rere ne, sawa'un laka ce, sawa'un turbaya ce, ko menene inda ya doko a saman ƙasa, wannan shine ake kiran shi da as-sa'id. Shine nan yayin malam yake cewa baya yuwa ayi taimama illa bi turabin tahirin lahu gubar, in ba ga turbaya ba wanda take mai tsarki kuma wanda take da kura. To mun nan muka ce a'a, illa bi turabin illa bi sa'id, kurum kana iya yin taimamaka da duk wani abu wanda ya dauki a saman doron ƙasa, in sawa'un yana da ƙura baya da ƙura kana iyawa. Kuma sun kawo dalili su mazhabin Hanabila suke cewa ai Ubangiji yake bayyana wa, in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Su a ma'anar da suka dauka idan aka ce as-sa'id shine at-turab alladhi lahu ghubar, shine duk wata ƙasa wadda take da ƙura ita ake kira da as-sa'ida. A fahimtar mazhabin Hanabila, su kuma a fahimtar sauran malamai suke cewa as-sa'id shi shine kullu ma sa'uda ala wajhiha, sawa'un yana da kura baya da kura, ƙasa ce rere ne, laka ce menene, jibs ne, dukkan su wa'annan ana kiran su da as-sa'id. Kuma dukkan su madama an tabbatar yana da tsarki, ba wai guri bane ba inda ake zauwa ana hutsari ba, ko kuma a'a guri ne inda ake dar mai raƙumi a cikin shi, ko wani amma kamanta haka, ko da wanda ake dar mai raƙumi ana iya taimama a wurin. Yake cewa dukkan su in dai an tabbatar wurin yana da tsarki, wannan an baka dama ka yi taimama a wannan wurin. Shine da yawa daga cikin malamai wanda suka tayin suke kawo hujja suka tayi akan haka, suke cewa ai idan ka koma zaka ga hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa, ina tunanin Jabir bin Abdullah shine ya rawaito hadisin, yake cewa a'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, an bani abubuwa guda biyar wanda ba a yi ba, ba a babu wani annabi ba wanda ya gabace ni musu ba. Daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waj'alat liya al-ardu masjidan wa tahura, an sanya mini kasa ta kasance mini masallaci kuma ta kasance mini abin tsarkaka. Masallaci duk inda sallah ta kama ka, in a ina ne, kurum a marahilul ganam ne, inda ake dar mai raƙumi anan ne aka ce maka kakkar da sani da shedannu suna zama a nan, aka ce maka kadda kai sallah anan, amma dai duk inda ka samu kanka an baka dama kurum ka daga hannu kai sallah, kai Allahu akbar kai sallah ka. Yake cewa kuma haka aka bani daman duk inda na rasa ruwa ƙasa tana iya kasance mini abin tsarki, tana ina iya yin taimama da ita, ba dama na mun tabbatar ƙasa tana da tsarki. Suke kawo hujja da haka, suke cewa a wata riwaya da Abi Malik ya kawo, yake cewa waj'ala turabuha tahura, sai aka sanya mini ƙasa turbaya ta kasance mini tsarki, duk inda na samu ƙasa ina iya yin taimama da ita. Shine nan malamai suka ce akan idan aka ce maka as-sa'id sawa'un ya kasance ita ƙasar ce turbaya ce, ko kuma laka ce, ko kuma dutse ne, ko kuma jibs ne, ko kuma wani abu, dukkan wanda abin da hatta da malamai wanda suke ta yi akan fatawa suka ce kai ko da katanga in dai da siminti aka yi ta kana iya shafarta, ko da laka aka yi ta kana iya shafarta, kai wannan sawa'un tana da ƙura ba ta da ƙura kana iya shafa, kai taimama da ita, duka an ba da dama haka. wai ba sai lalle ba sai an samu kasa wadda take mai kura ba kura kuma ai sai ta kasance maka cuta ai kurum abinda ake so shi wannan mas'ala ce ibada ce wadda mahda wadda baiwa kai dan adam kai idrakin dalilin me sanya ubangiji ya ce mai kai haka ai in hankali za a sanya sai ka ci ya za a yi abin da he an yi kaza da ruwa he an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma dai yace maka kurun dauki kasa ka buga ka goga a huska ka goga a hannunka shikenan ya wadatar maka da wacce ibada duka wannan ba komai bane ba ubangiji ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj ubangiji baya so ya sanya muku tsanani ko kumci a cikin wannan addini kurum abinda zan iya fahimta in dai aka ce maka abu ne yana abu ne a saman ƙasa to in dai ka tabbatar yana da tsarki an baka damar kai taimama da shi wannan ita ce faɗa mafi rinjaye ta sauran malamai kuma bayan faɗar mazhabin Hanabila wallahu ta'ala a'lam sai mala ya ci gaba da ce mana wa yuqtilu tayammum ma yuqtilu taharatul ma'i yake cewa taimama tana warwarewa ko tana lalacewa da abinda tsarkin ruwa yake lalata shi idan muka yi tsarkin ruwa menene shine arwalla duk abin da yake warware arwalla wannan abubuwan su ne suke warware taimama ai can baya mun gansu na waqidul wudu'i ko guda bakwai din da muka karanta to waɗannan abubuwan da suke warware arwalla su ne suke warware taimama in dai aka samu ɗaya daga cikin su to taimama ka tare ga ita rushe sai malam sai ya ƙara maka yake ce maka wal waqtu wa khuruzul waqtu kuma da hutun lokaci kaga a mazhabin su kun ga mu ai can baya mun yi bayani akan mu a mazhabin mu mazhabin malikiya hutun lokaci baya warware mana taimama faɗa mafi rinjaye hutun lokaci baya warware taimama taimama amma dai a mazhabin Hanabila hutun lokaci yana warware taimama shine nan ya kawo yake cewa khuruzul waqtu kuma da hutun lokaci kuma san kawo hujja su mazhaban Hanabila da hadisi Abdullahi ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kamar hadisin da muka karanta da zu min sunnati Allah yusalli ar-rajulu illa bi tayammumin illa Allah yusalli ar-rajulu bi tayammumin illa salatan wahida yana ɗaya daga cikin sunnan manzon Allah kadda mutun ya sallati sallah ko kadda mutun ya sallati sallah da tayammuma illa sallah guda ɗaya daga yake cewa sun mai tayammum li salatul ukhra sannan ya sake maimaita tayammuma dan yin wata sallah amma dai mun bayyana mun ce hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne wanda yake da'ifi jiddan saboda imam amma wannan imam wanda aka samu mutrukul hadis sai dai wada mafi rinjaye wanda malamai suka tahi hutun lokaci baya warware maka tayammumanka wannan shine wada mafi rinjaye sai dai idan an samu ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware taimama su ne wancan abubuwan da suke warware arwalla sai malam ya ci gaba da cewa daga cikin abubuwan da suke warware taimama alqudratu ala isti'malil ma'i lokacin da mutum ya samu ikon taba ruwa to wannan a lokacin nan mas'alar taimama ta riga ta warware ko da yayi taimama to wannan taimamar tashi ta riga ta warware misalin bai da lahiya ne kurum kai tsaye sai ya ji ya warke bayan ya yi taimama zai yi arwa zai shigo ya yi sallah kai tsaye ya ji ya warke yana iya taɓa ruwa ko kuma misali ya yi taimama shi ya ce a in dai ruwa ya taɓa shi wani faɗi ya take kama shi kurum ya zo ya yi taimama zai shigo masallaci ya yi sallah ya yi wani ya watsa mai ruwa sai ya ji shi ras ba abin da ya same shi kaga taimama shi ta riga ya warware wajibi ne sai ya taɓa ruwa ko kuma ya kasance ya zo zai yayi taimama zai yi sallar sai ya ga an kawo ruwa ko da na shani in dai ba a samu ba matsala ba ai can baya mun yi bayani akan akasussukan da ake iya samu to in dai ba a samu ba aka san kishi ba to wannan wajibi ne ya samu yayi wannan shi ko kuma babu ruwa a gidan ya buga babu yayi taimama zai yi sallah ko sai ya ji iska ta bude a bambu ruwa ya dawo to wannan wajibi ne taimama shi ta riga ta warware wajibi ne sai ya yi wannan shine malam ya kawo yace alqudratu ala isti'malil ma'i duk lokacin da mutum yake da ikon taba ruwa to a wannan halin taimama shi ta riga ta warware kenan sun kawo mana duk abin da yake warware arwalla yana iya warware taimama kuma da zaran an samu ruwan da mutum yana iya ikon ko yana ya samu ikon taba ruwa to shi ma taimama shi ta riga ta warware kuma sun kawo hujja da hadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna sa'idu tayyiba tahurul muslim lalle tarbaya ko duk abin da ya hawo saman ƙasa abin da sawa'ul rere ne laka ne
da sauransu ne duk abubuwan da muka zana yake cewa tsarkin musulmi ne wa illam yajidil ma ashar sinina yake cewa koda mutumin nan bai samu baruwa ba tsawon shekara 10 ba a inda yake ruwan ya ki samuwa na sama baya sankuwa na kasan bai samuwa ba wani wanda zai kawo me yake cewa tarbayan nan tsarki ne gare shi da yake cewa fa idza wajada alma falyamassuhu bushratahu idan dai aka samu ruwan to yayi kokari ya dawa wannan ruwan ya taba gangan jikin shi wazalika khair yake cewa wannan shi ne mafi alkhairi game da mutum wannan malamai sun yi ijma'i akan haka lalle duk lokacin da mutum ya samu ruwa to arwallar shi te mamashi ta riga yi ta warware ko lokacin da yake da ikon taba ruwa larishin lahiyar ta kusa ko kuma an samu ruwan ko kuma a'a inda zai iya kaiwa ya dauko ruwan wa'inda za su hana shi ko abinda yake tsoratar da shi babu shi to wajibi ne ya tahiyya nema taimama bata halatta ba a gare shi ba yake cewa wa in kana fi salati malam sai ya kawo yake cewa koda ya kasance a cikin sallah kana cikin sallah sai kaga an muce da ruwa kuma ruwan nan kana da iko akan shi wannan wajibi ne ka yanki sallaka ka sai ka dauki ruwan nan kai taimama a mazhabin Hanabila wasu daga cikin malamai suke cewa a'a abinda yayi mutun ya gama sallar shi sannan ya tafi ya dauki ruwa ya saki arwalla yayi arwalla ya zo ya saki yin wata sallah kowace yayi ta yi daidai amma dai saboda kadda ya yanki sallah haka wasu malamai suka ce abinda yayi shi shine mutun ya cika sallar shi idan ya gama sannan ya tafi da zai koma idan kuma aka samu aka sai aka ce an dauke ruwa ko kuma ya iso ruwan ya kare ni shi ya sanya suka ce mutun yana da kyau mutun ya cika sallar shi idan ya cika sannan ya tafi ya nemi ruwa idan ya samu ruwa to a lokacin nan wajibi ne ya sake maimaita yayi arwalla ya zo ya sake maimaita wannan sallar madama lokacin ta tana cikin lokacin ta ita sallar wallahu ta'ala a'lam haka kuma dalilin da suka kawo wannan yake cewa shi malam da yake cewa in kana fi salati sai suka yi kiyasa akan mace wadda take idda matar da take idda sai ya kasance tana lissafin watanni ai wadda bata wallahi ya isna minal mahid min nisaikum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahid ko yake cewa wa'inda matan da basu iya yin haila saboda karancin shekarun su ko kuma saboda girman shekarun su ta kai shekara 60 kamar yadda mazhabinmu na malikiya muka tayi akan 50 wasu daga cikin mazhabi suka ce 60 idan ta kai 60 ta kekashe bata haida bata zo mata yake cewa to wannan abin da yayi dacewa da ita shi shine za a lissafa mata da Allah kiyaye mijinta ya zage ta to za a lissafa mata wannan iddata wata uku to sai aka yi katarin tana cikin watanta na uku ta yi wata daya wata biyu ita kuma ta tabbatar da bata haida a cikin wata na uku sai haila ta zo mata kaga hailan nan ta riga ta rikita lissahin shine yanzu wajibi ne sai ta dawo ta yi lissahin haila a rushe su yanzu tilas sai ta yi haila guda uku sai ta yi jini guda uku yanzu shi ya sanya malam ya ce to wannan kiyasin da aka yi tunda wannan masala ce wanda malamai suka ijma'i akan ta wajibi ne sai ta dawo ta yi lissahi da haila saboda asali shine lissahi da haila idan an samu togaciya dalili ya kawo ba a babu haila to a lokacin nan aka baki damar ki lissahi wata uku haka yarinya wanda bata kai ta yi haila ba aka sake ta to idda ta wata uku za ta yi to tana cikin idda kurum hijini ya zo mata ko da a wata na uku ne hijini ya zo mata ya ta balaga ta kai lokacin da jini zai iya zo mata to a wannan halin za ta yi za a mata lissahin haila tilas ta yi tsarki guda uku ko kuma ta yi jini guda uku a fada tawansa daga cikin malamai wallahu ta'ala ina fata an fahimta masalan ta ihu kenan ko da zai dauki lokaci ina fatan dai abinda da muke karantawa da muna fahimta misalan fiqo wani abin in aka ce a wasu ayi ka gani ya dage ne wani abin kuma an zo an gaza fahimta wani abin to ake bi dai a sannan dindan ya kasance inda wani abu kuma ba a fahimta ba in muka kare darasi sai a wannan yin shi sai a fahimce insha Allah Allah dai ya gatar da mu san ya abinda muke karantawa mu amfane da shi wannan shine karshen babi na at-tayammum sai sabon babi wanda ya kawo yake cewa babu al-haida yanzu malam zai mana bayani akan masala ta haila masala wadda take da takulan loniya amma dai alhamdulillah in an tsaya an fahimce ta abu ne wanda yake mai sauki iya sauki kuma kasancewar rashin fahimtar natan yake ake ta abubuwa wanda ba su dace ba. Aure nawa aka kwanta, aure wanda yake na haramu, kuma wa'ansun har yanzu ana zamna ba a san ba ya ne ne ba. Ita wannan haila ita ce ta baki damar ki fahimci ina inda ke koya tsarin inda ke take kuma yaya kamata ki. Wannan haila ita ce ta baki damar in kin fahimce ta ki bambanta tsankanin ta tsankanin jini wanda yake na istihada, jini wanda ake samu wata matsala ko ya kasance ma'aihuwa ta samu bugu jini ya ringa zuba ko kuma wata jijiya ta yanke a gabanta jini ya ringa zuba. Ga masaloli ne wanda kuma da hukumce-hukumcen da ya dace a ce in kina haila bai kamata ki kaza bai kamata ki kaza ba, kaza ya kamata ki, kaza ya kamata ki. Allah dai ya datar da mu fahimci ina aka sada. A lokacin baya ba mu dawo ba zan mu raba babin gida biyu kenan, zan mu karanta rabin shi insha Allah sati mai zawa sai mu yi da sashi. Malai yake cewa babu al-hayd wa yamna'u 10 ashiya'i fi'l as-salati ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والوضع في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداء والاعتداد به. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرهما حتى تغتسل، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. مالك تيوا وانا شيني بابي وانا يكي مانا بياني اكان حيلة زمزوم غني منين اتا حيلة. مالك تيوا ويمنع 10 أشياء. إذن حيلة تساموما تيه to tana hana ta abubuwa guda goma, bata da hurumin aiwatar da wannan abubuwan guda goma. Yake cewa na farko fi'la salati wa wujubaha, yin sallah da wajabtinta, yin sallah da rama yin sallah, wa fi'la siyami kuma da yin azumi, wa tawafa da yin tawafi, wa qira'at alqur'ani da karanta alqur'ani, wa massa almushaf da shahwa ko daukan alqur'ani, wal lubsu fil masjid da zama a cikin masallaci, wal wada'u fil farji da saduwa da macen aure ta gabanta, wa sunnat at-talaqi da saki wanda yake na sunna, wal i'tidad bil ashhuri da lissahin idda da watanni, wa yujibu al-ghusla wal buluga wal i'tidad bihi. Yake cewa kuma ya zamanto wajibi idan an yi idda ta ko haila ta samu mace, wajibi ne ta ta yi wanka, kuma wajibi ne idan haila ta samu mace a mata lissahin ta balaga, kuma wajibi ne idan haila ta samu mace a yi mata lissahin idda da ita. Yake cewa fa idan qata'a ad-damu, idan jinin ya riga ya yanke, ubiha fi'lu sawmi, an ba ta damar ta yi azumi ko da ba ta yi wanka ba, والطلاق كما أنبار داما أسكيتا ولم يبحث إرهما حتى تغتسل كما بأحلتا وأنس أبوبوا بلغت همون أبوبوا مقداغوا من مكزارا كي ننتقص إنسو بأحلتا متبحثيتا يوانكا. يجسو يبين آمنا إذن دي أكتي مكا تاز دزارا كاغا محيلا تو كومي يارغا ياداو abubuwan nan tana iya yin abu ko ni ya riga ya ko kuma abubuwa guda biyu kai tsaye sun majaba akan ta, shine yin azumi kuma ana iya sakin ta. Yace amma dai wannan guda takwas din da muka zano ba sa zamantawa wajibi akan ta, har sai ta yi wanka, ba za ta yi sallah ba sai ta yi wanka ba, ba za a kusance ta ba sai ta yi wanka, ba za ta karanta alqur'ani ba sai ta yi wanka duk da matsala ce wanda take da sabani, ba za ta zauna a cikin masallaci ba sai ta yi wanka, ba za ta kaza ba sai ta yi wanka ba. Yake cewa kuma baya da haka, wajuzul istimta'u min al-haid bima dun al-farsh, an halatta wa miji ya mori matar shi kuma bayan gabanta, za yi wasa da ita iyayen da ya ga dama amma dai ba zai sadu da ita ba. Yake cewa ni kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saboda wadan manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, isna'u kullu shay'in ghayra nikah, ku yi komai da iyallanku kuma bayan aure. Idan dai suna cikin haila to za ka yi komi da iyalanka amma dai banda aure. Malai yake cewa babul haid
wannan babi ne wanda zai kawo mana hukunce-hukuncen haila, ita kuma haila ba komai bane ba illa jini da yake hutawa ta gaban mace dalilin balagarta, kuma wannan jinin yake wajabta mata abubuwa daban-daban kuma yake hana ta abubuwa daban-daban, shine wannan abin da ake kira da haila. Jini wanda yake hutawa daga gaban mace wanda yake tsayawa matsayin jini wanda yake kwarware ko yanda yake tayyar da dukkan wasu cututtuka wanda suke cikin jikinta, wannan jinin shine idan lokacin da ya fara zuwa mace ake tabbatar da balagarta, kamar yanda idan aka same ta ko da bata yi jini ba ta dauki ciki shi ma wannan yana nunawa balaga. Akwai malaman da suka fi akan hadda da malaman fiqh su yi tsokaci akan matsalan nan, ya cewa ko da ba ta fara jini ba aka ga alama ciki a tare da ita balaga ta shiga ta riga ita wannan yamma, kuma wannan jinin da shine za a iya mata lissahin idda da shine za a mata lissahin abubuwa daban-daban wanda shari'a ta kawo. Sai malaka yake cewa wa yunna asharati ashayani, jini na haila idan ya samu mace yana haramta ko yana hana ta abubuwa guda goma. Idan muka dauka mazhabinmu na malikiya ko littattafanmu na malikiya, idan aka zo kan babin haila sai ya kawo maka wasu hukunce-hukunce na karshe, sai ya kawo maka to wannan ita haila tana haramta mata kaza, tana hana ta kaza, tana hana ta kaza, tana. Amma dai kaga a tsarin littattafanmu Hanabila zaka gani suna farawa da abubuwan da haila take hanawa, shine ya kawo yace abubuwa guda goma wanda idan mai haila ko idan jini ya zo mace to yana haramta mata ko yana hana ta wannan abubuwa. Na farko malai yace fi'lus salat, shine yin sallah. Daga an ce haila ta zo to lokacin nan haila ta riga yi wannan sallah ta riga yi ta tsaya, ke kwantar ingina sallah ya kare, shine dalili akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi, yake cewa idza aqbalatil haila fad'is salata, idan haila ki ta gabato to ki bar sallah. Kuma wannan sallar malin sai ya kawo yake cewa wujubiha, kuma da wajibtin rama sallah kenan, haida kenan sallah a lokacin nan ba wajibi bace ba akan ta ba. To abin da yake ba wajibi akan ka ba an kawo mas'ala a ce yi ka rama, babu mas'alar ramawa. Sai sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Aisha take cewa kanat ihdahuna tahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, dayan mu ta kasance tana haida a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa tare da mu, fa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'mar bi qada'i salati, yace he a umurce mu murama azumi ba a umurta mu da murama sallah. Wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana. Kuma haka idan muka dauki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana yake mana bayani akan sheda, yake cewa shin alaysat idza hadatil mar'ati lam tusalli wa lam tusal lam tusalli wa lam tasum, yake cewa shin idan mace idan ta yi sallah lokacin da aka tambaye shi akan nuqsanu aqliha wa diniha, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai mace tana da tawaya hankali, tana da tawaya addini, sai sahabban manzo Allah suka tambaye shi akan menene tawaya addinin ta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa shin mace bata kasance ba idan ta yi haila ba an mata rangwame ba ta sallah ba ta azumi ba, yake cewa wannan shine tawaya addinin ta. Kai a matsayinka na namiji in wani rumutsi in wani rugumtsi ka shiga ba haram ba a ce ba an dauke maka sallah ba, haka ba a ce maka ba wannan sallar da ta wuce kawai wajibi ne sai ka rama ta, shine yake cewa kuma aka tambaye shi aka cewa ma nuqsanu aqliha, menene tawaya hankalinta, yake cewa shin shaidan mace ba shaidan namiji ɗaya a matsayin shaidan mace biyu take, can ubangiji a cikin ayatul din yake cewa fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, idan ba a samu ba mutum biyu ba mazaje adale wanda za su tsaya su a matsayin shaidu ba, yake cewa to ku nemo namiji daya, wajibi ne dai namijin he an yi aiki da shi sannan a nemo mace guda biyu, yake cewa an tadhilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, dalilin da ya sanya a nemo mace guda biyu yake cewa saboda tawaya hankalinta, hakan ya ɗaya ta mance ɗaya sai ta tunatar da ɗaya da ke labaran nan ba an yi kaza haka ne an yi haka ne ya zo su shaida, amma dai wajibi ne sai an samu namiji guda ɗaya kenan. Wannan shi yake nuna mana lalle idan haila ta zo mace ba hirar sallah kuma ba hirar rama sallah, dalilin hadisin Aisha kuma dalilin wannan hadisin da muka karanta wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi
wanda a cikin kitabul haid idan aqbalatil haida fad'i salata idan hailaki ta gabato to ki bar sallah an dauke miki sallah kuma babu yake cewa wujubiha kuma da wajibcin sallah dalilin hadisin Aisha take cewa ana umurtan mu murama azumi amma dai ba a umurtan mu murama sallah adadin kwanukan da muka sha lokacin da muke yin haida wannan kenan abu na farko na biyu ma da yake cewa wa fi'lus siyar haka mai haida an dauke mata yin azumi baya halatta ta yi ta azumci wani azumi ko da ya kasance a cikin watan Ramadan koda ya kasance tana azumi ta dauki azumin ta tun daga kai ta wu alfajir ana tsoron minti biyu ladani yayin kiran sallah tabbas lokaci ya shiga na shan ruwa kurum sai ta ji jini ya zo mata wannan azumin sai ta rama shi ya riga ya warware shine nan yake cewa nan malam bai kawo ba wujubu siyam ba a shi azumi tilla sai an rama shi dalilin hadisin Aisha fa nu'maru bi qada'is sawmi wa la nu'maru bi qada'is salati ana umurtan mu idan haida ta zo mu rama azumi kada mu rama ana umurtan mu rama azumi ba umurtan mu rama sallah a cikin kwanukan da muka sha na yin haila wannan shi ba malamai sun yi ijma'i akan wannan masala abu na uku malam yake cewa wa tawaf da yin tawafi da Allah kaddara ta zo yin aikin haji kurum sai haila ta zo mata to haramun ne a gare ta tayi tawafi tayi sa'i baina safa wal marwa kama abin da yake kana da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta ta zo aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kurum he haila he ta zo mata kasancewar yanayin yanda ake Aisha ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka sai yake cewa ki ta yi duk abin da mai haji yake yi amma dai ghaira annaki la tatawafina bil bait kurum tawafi ne ba zaki ba lokacin da hailaki ta kare sai ki dawo ki ariyar ki zo ki wannan ki tawafi ki sai baina safa wa marwa dalilin haka lokacin Aisha take cewa labbaina bil haji mun nuhaci aikin haji take cewa hatta idza kunna bi sirfin hittu yake cewa sai da take cewa sai da muka iso wani wuri wanda ake ce mai sirf kurum sai ga haila ta zo mini fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wasallama wa ana abki yake cewa hin ga manzo Allah sallallahu alayhi wasallama ya shigo guna ni kuma ina ta kera kuka fa qala ana fasti yake cewa shin haila ta zo miki qultu na'am aisha yace ce kwarai kwaya manzo Allah kana sai manzo Allah dan ya lallashe ta sai yake ce mata hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam ai wannan ba abin damuwa bane ba abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta wa matan iyan iya annabi adam kowace mace tana wannan abin sai yace mata if'ali ma yaf'alu al-hajj duk wani abin da kika san mai haji yana yi yau mu tarwiya a hutu a kwana a Muzdalifa a tahi a kwana a Aina a Arfa a tahi a kwan Amina ayi waye komai da kika sani da ake yi ki tayi ki kayanki gairi Allah ta tofi bil bait hatta tatuhuri kurum sai dai bi kai tawafi ba har sai kin tsaftaka kuma haka Aisha tayi kuma ta samu ladan hajjinta wannan shine hukuncin da kowace mace take dauka lokacin da za ta tayi aikin haji sai sanya a karkashin haka wa'ansu daga cikin malamai suke haramtawa a'a kasancewar ta ce a bar ta sha magani saboda haila ta katta kar ta zo mata a lokacin da za ta yi aikin haji suka ce ai babu wani rangwame akan haka dalili an baki dama ga abin da zaki ki tafi ki ayyukan ki na haji ba wani wanda zai takura miki bayan kin kare kin yi tsarki ki dawo ki zo ki abin da yake abin da biki ba shi ne tawaf shi ne nan malai ya kawo yake cewa ghaira wa tawaf shi ne da yin tawaf duk da kasancewa kan masalar shan maganin da yawa daga cikin kuma wa'ansu malamai su ma sun yi ijtihadin suna ganin a ai tana iya shan magani dan yin aikin hajjinta kuma dan azuminta kada ta sha ko daya saboda farallar watan saboda farallar lokacin da za ta yi wannan ibada wallahu ta'ala a'lam fada ce dai kowa da ijtihadin shi kuma kowa da dalilin shi akan abin da ya fada abu na hudu malai yake cewa wa qira'atul qur'an da karanta alqur'ani mace mai haila ba za ta karanta alqur'ani ba kuma malai ya kawo yace sun kawo hujja akan wadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la taqra'u alha'idu wala aljunubu shay'an min alqur'an mai haila da mai janaba ba sa karanta wani abu daga cikin alkur'ani sai dai karkashin mazhabin nasu sai suka ce a'a ba zai zo ba kurum ko bata zo a matsayin ta na gwana ta alkur'ani ba kurum ka sa alkur'ani da wata ita tunawa ce amma dai wa'ansu ayoyi na kamar ayatul kursiyyu na tsari da amanar rasulu da abinda aka samu manzo Allah yana karantawa dindin ya kare kanshi ko kuma ta yi wa wata ruqiya dan ta kare kanta ko diyanta wannan duka an bata dama wannan a hada ta mazhabin sai dai hada mafi rinjaye shi shine wanda wa'ansu daga cikin malamai suka ta yi akan shi a halaka ne ga mai haila ta karanta alqur'ani amma dai ba ta taba alqur'ani ba halaka ne ta taba ta karanta shi tana da abinta a kanta tana iya karantawa ko wata abinke ta tana iya budewa ko sun zo makaranta ta bude ta yi ta karanta kayanta abinke ta ta bude mai ta karanta ko kuma abin da yake karanta kanta ta karanta ko da an makamancin haka amma dai ta dauki alqur'ani huruffan alqur'ani dinnan bai dace ba wannan fada ita ce gaskiya nake gani ta yi kasancewa a kusa a ce ba a karanta ba wannan wata mas'ala ce daban tana iyawa ta karanta abin da yake kanta tana iyawa a bude mata ta karanta ko suna tare da wata ajehinta ta bude tana iya hanga ta karanta amma dai ta dauka a hannunta ta rike shi shine wannan bai halatta ba shine malai ya kawo abu na biyar yake cewa masul mushaf kuma da shahar alqur'ani ta taba alqur'ani da hannunta da hannunta shi kuma wannan duk da bin yi magana akan hadisin da na karanta ɗazu hadisi ne wanda yake isnadin shi gaskiya yana da rauni imamu turmizi da imamu daruqutni suka hutar da shi kuma imamu ibnu taymiya a cikin wannan ɗin shi majmu'ul fatawa ya kawo yake cewa hadisun da'ifun bittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadis yake cewa hadisi ne wanda yake mai rauni dukkan malaman hadisi sun yi ittifaqi wannan hadisin hadisi ne mai rauni shine hadisin da muka karanta mai haila ba ta taba alqur'ani da mai haila da mai janaba baya karanta alqur'ani kuma baya karanta alqur'ani shine la taqra'u alha'id wal junub shay'an min alqur'ani mai haila da mai janaba baya karanta wani abu daga cikin alqur'ani sai malai ya kawo yake cewa wa masul mushaf da shahar alqur'ani shi kuma sun kawo suka kawo dalili akan wannan ayar la yamassuhu illa al-mutahharun la yamassuhu illa al-mutahharun wadan sabkar shi kenan lokacin da aka sabkaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko sabkar shi ma daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza ai wa'inda suka dauko alqur'anin suka kawo shi baitul izza mutane ne wanda ko mala'iku ba wani wanda yake taba wannan alqur'anin sai mai tsarki haka shi ma nan wala ya kawo dalili yake cewa da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa hadisi Abdullah ibn Umar Imam Daruqutni haka da Imam Tabarani sun hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yamassul qur'ana illa tahirun kadda mutum ya taba alqur'ani yana halin mai janaba ko mai haila akwai na halin mai janaba kai mai tsarki to kaga mafhumul mukhalafa kenan mai janaba bai da tsarki haka mai haila ita ma ba ta da tsarki kenan min babi aula ta nisanci taba alqur'ani kawai ko da an kawo wani tawili da za a yi gaskiya aula mutum ya nisanci taba alqur'ani a wannan halin da yake halin yana mai janaba yana halin ko ita tana halin mai haila wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wallubsu fil masjid da zama a cikin masallaci kurum mai haila ta zo kurum ta samu lokaci mai tsawo a cikin masallaci shi ma malam ya ce wannan an hana mai haila aikata haka an hana ta aikata haka dalili ya kawo yake bayyanawa hadisin Aisha radda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin masallaci sai ya ce ya Aisha na wilini saubi yake Aisha ba ni wannan tuhahin nawa sai Aisha take cewa inni ha'idu ai lalle ni ina haila to ina haila na shigo masallaci a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa inna haidatuki laysat fi yadiki ai hailaki ba a hannayenki ba take ba dan haka ba ni ba na tuhata ai mun sani dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dako wannan taga Aisha a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dake manzo Allah yana mika kanshi yana cikin masallaci ya mika kanshi ta taga Aisha ta tare mai kanshi shine lokacin da yace ta bashi to hannun shi sai take cewa ai tana mai haila wannan sheke nuna mana kiran mai haila ba ta shigowa masallaci mai haila ba ta taba wani abu wanda yake haike ce mata a'a ai hannayenki ba su ne masu haila ba dan haka shi sanya nan malai ya kawo yake cewa ai azamna a cikin masallaci shi ma bai dacewa ga mai haila sai dai askiya faɗa mafi rinjaye mai haila tana iya zama a cikin masallaci bisharar da sharadi guda daya na ba za ta bata masallacin ba kuma irin kunzugu da ake yi ko irin abinda yanzu ake sanyawa a zamanance na he a sanyawa mutum yanzu ya zama ba wani abu wanda zaka wannan hatta da abinda yake wannan gangan jiki baya tabawa barantana ya taba wani abu wanda yake kuma bayan haka wannan dan in dai ba ta bata masallaci ba to tana iya shigowa ta zama a cikin masallaci inda babu wani hadisi wanda yake ingantacce wanda yake nuna mana lalle mai haila ba ta zama ba a cikin masallaci zama wanda yake mai wannan hatta da wannan suna kawo wannan aya illa abiri sabilin hatta taktasilu sai dai mai hucewa ai ba ka zo ka zama zaka ce ai din dangin sun ya ubangiji sai illa abiri sabilin suka ce he dai mai hucewa ga wanda yake mai janaba fa suka ce to hukuncin mai janaba da mai haila dukkan su marasa tsarki ne dukkan su hukunci ɗaya ne iska kawo wannan amma dai wada mafi rinjaye shi shine babu wani dalili wanda yake nunawa lalle mai haila ba ta zamana a cikin masallaci zama wanda yake mai tsaho ba madama tana da yakinin ba za ta bata masallaci ba hatta da lokacin da manzo Allah yace a hutar da kowa su huto idi yace hatta da masu haida su ma hatta da masu jinin biki su huto yace sai dai da suka huto bayyabwa da suka huto masallaci musalla nan masu gabama inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallata sallolin shi na idi ko da sallolin shi na roƙon ruwa yace cewa sai dai a ce musu su koma baya bayan sahu haka ai musalla ne kuma manzo Allah ayi tsaya ayi sallah sannan kuma ayi tsaya ayi kuduba su saurari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci ne mai sahu babu wani dalili wanda yake nunawa mai haila ba ta zamana ba a cikin masallaci ba sai dai kurum da ta nisanci abinda zai bata masallaci wannan shine dai faɗa mafi rinjaye dan tana iya zawa ta halarci hanukoki da ake yi karatu wanda ake a cikin masallaci ta ji alqur'ani ko ma a karantar da ita alqur'ani amma dai bishaka ba ta dauki alqur'ani ba ta rike da hannunta ba sai malai ya bayyana mana abu na shidda yake cewa kuma an hana alwada fi alfarj game da macen da take haila mijinta ya sadu da ita ta gabanta wannan haramun ne kafa'a saboda wadan ubangiji madaukakin sarki a cikin suratul baqara fa'tazi yasalunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi ai suna tambaye ka akan menene hukuncin hukuncin mai haila ubangiji yake cewa fa'tazilun nisaa fil mahidi ku kaurace wa mata lokacin da suke sai lokacin da suke cikin haila wala taqrabuhun hatta yatahur kadda kusukusance su har sai sun tsarkaka nan kusanci ne yin jima'i har sai sun tsarkaka amma dai duk lokacin da mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta bayyana mana ya kasance yana wasanni da iyallan shi har zuwa lokacin da watan yana wasanni da ita kai tsaye haila ne ta zo mata ko yana kwance da ita kai tsaye haila ne ta zo mata ta tashi ta tahi ta wanke ta sanya kunzugu sannan ta dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kwanta ta kuma Aisha ta bayyana mana tace yana wasanni da ɗaya daga cikin iyallan shi lokacin kuma a lokacin halin da take cikin haila kuma haramun ne qat'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da Imam Ahmad ya wutar da shi haka shi ma Imam Nisa'i ya wutar da shi hadisi ne wanda Abdullah ibn Abbas ya rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ata imra'atu wa huwa ha'idun falyatasaddaq bi dinarin aw nisfuhu duk wanda yazo matar shi lokacin da take cikin halin haida yake cewa to wajibi ne yayi sadaka da dinare ko kuma rabin dinare amma dai abin da yayi shi shine bayan ya tuba ga wani ubangiji saboda abin ne wanda aka haramta kai irtikabin abin da aka haramta maka ka zo da shi to wajibi ne kai tuba hatta da wasu daga cikin malamai suke cewa abin da yayi shi shine ga wanda ya zo wa iyallan shi a halin da take cikin haila yace wajibi ne yayi salatu tauba salla ta tuba sannan kuma ya dawo ya nemi yayi sadaka da rabin dinare ko kuma da dinare daya dinare rabin dinare idan ka lissafa ba a zuwa ba karfin kudi bane ba ko yana da yawa abu na gaba malai yake cewa lokacin ya ja ciao za mu tsaya akan abu na shidda insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amana arziki da suke mara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya mai bukatun shi Allah shiga cikin al'amuran shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yayi wa zuriyarmu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi da dukiya albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك